ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كان متى أكل دوات رمضان شكرا تدبو ليادة داريه دا أربعين دا بيار دا شدا أربعين دا شدا إذن أنا محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة واندي دا شي دا أكل دوات أكل شكرا تدبو بيو da 25 alisafin turawa zamu ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut wanda insha Allah a yau zamu tashi aya ta 9 ne din jiya mun tsaya akan aya ta 8 walladina amalu wa amilus salihat lan kaffiranna anhum sayi'atihim ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. نعم تاشي ووصينا الإنسان بوالديه. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
أولا آية سورة العنكبوت آية ترى Allah ya ce mun umarci dan adam shine wa wasaina al-insana. Kalmar wasaina tana nufin amarnahu amran muakkadan. Mun umarci dan adam wato mutum kenan bi walidayhi husnan, ya kyautatawa iyayensa ghayatul ihsani, matukar kyautatawa. Me yasa Allah ya ce a kyautata wa iyaye? Li'annahuma sababu wujudihi, saboda iyayenka su ne sababin samuwarka a duniya. Duk wani dan adam da ka sani iyayensa su ne sababi dalilin samuwarsa a duniya. Da ba dan babanka ya zo duniya da mamanka ba, da babu kai. Da haka tunda su ne sababin samuwarka, babu wani abun mamaki dan an ce ka kyautata musu. Kuma walahuma alaihi ghayatul fadli wal ihsan, iyaye suna da falala, iyakar falala da kyautatawa na wajibi akan mutum, dole ne a yi musu. Allah tabaraka wa ta'ala wato ya umarci alwalidu bil infaq wal walidatu bil ishfaq, shi uba ya ciyar, uwa kuma ta ji tausayi. Kuma idan kun lura tsabar ɗaukan nauyi da ciyarwa da taimakawa da wahalhalun rayuwa tana kan uwa, amma tsabar jin ƙai da tausayin ɗa da a shiga damuwa idan ɗa yana cikin damuwa sai uwa. Malamai suka ce innama amara Allahu al-aulada bibirri alwalidaini duna al-aks, a duk alqur'ani gaba daya Allah ya umarci ƴaƴa su yi biyayya wa iyayensu, amma ba a ce iyaye su yi biyayya wa ƴaƴa ba. Kun taba ji? Ba a taba ji an ce iyaye an umarce su yi biyayya wa ƴaƴa ba, amma zaka ji ana ta maimaitawa ƴaƴa su yi biyayya wa iyaye. suka ce li'annal aulada jubilu ala alqaswati wa adami ta'ati alwalidin, saboda su yaya an gina su ne akan kasawa, kekashewa zuciya da kuma kin yi wa iyaye da'a. Ma'ana dabi'ar da ne zuciyarsa ta kekashe akan iyayensa, dabi'ar da ne ya ki yin biyayya wa iyayensa. To shine fa kallafahumullahu tabaaraka wa ta'ala bima yukhalifu tab'ahu, sai Allah ya kallafa musu, Allah ya dora musu abinda ya saba wa dabi'ar tasu dan ya zama ibada. Su kuma iyaye, Allah ya gina iyaye gaba daya majbulu majbuluna ala rahmati, su iyaye kullun tausayi ne da su wa shafaqa bil auladi akan ƴaƴansu. Dan haka sai Allah ya dora musu abinda suka ginu a kansa na tausayi da jin kai da tausasawa wa ƴaƴansu, ko kuma ƴaƴa aka ce ku kyautata musu. Allah ya yi umarni, Allah ya kafa doka cewa a kyautata wa iyaye, iya kyautatawa. To amma zai iya yiwa iyayen kuma su fandare, su saba, su umarce ka da saban Allah, ko su umarce ka da shirka, ko babanka ya umarce ka da sata, ko ya umarce ka da shan giya, ko ya umarce ka da zalunci, ko ya umarce ka da wani abu wanda Allah baya so. To anan kuma ba a yi wa iyaye da'a, sai a yi haƙuri, a ba su haƙuri, a ce Allah za a bi ba su za a bi ba. Duk yanda aka ce a bi iyaye, duk yanda aka ce a kyautata wa iyaye, ba inda aka ce a bi su idan suka yi umarni da sabon Allah. Wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Qur'ani yace idan iyaye suka yi kokarin su dora ka, shine jahadaka, badala kulla ma fi wus'ihima, sun bayar da duk abinda suke da dama da iko na umarni a kanka cewa ka saba wa Allah, suka nuna kwaɗayinsu na ka saba wa Allah, ko ka kafirce wa Allah, ko ka yi shirka da Allah, to bai kamata kai musu biyayya ba. Fala tuti'huma fi dhalika li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, kada kai musu da'a akan wannan, saboda ba a yin da'a ga wani abun halitta wajen saba wa Allah. Kowa yi shi, ko uba ne, ba a bin uba a saba wa Allah, ba a bin uwa a saba wa Allah, kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi yanzu insha Allah. Ilayya marji'ukum, gare ni makomanku take, fa unabbi'ukum, zan ba ku labari, annabawu ana nufin labari, bima kuntum ta'malun, da abinda ku kasance kuna aikatawa. Allah zai ba mu labari ga duk abinda muka aikata a wannan duniya. Ai ilayya marji'ul khala'iq jami'an, makomar halittu duka gaba daya tana gare ni, inji Allah. Mu'minuhum wa kafiruhum, da mu'minunsu da kafirunsu. Barrihim wa fajirihim, da mai yi wa Allah da'a a cikinsu da mai saba wa Allah. Yace fa ujazi kullan bima amil, zan yi sakayya ga kowanne da abin da ya aikata. Wannan akwai wa'adun hasanun liman barra walidayhi wattaba alhuda, akwai kyakkyawan alƙawari mai daɗi mai kyau ga wanda ya bi iyayensa kuma ya bi shiriya. Akwai kuma wa'idi, narkon azaba, liman aqqa walidayhi, ga wanda ya sabawa ko ya cutar da ko ya zalunci iyayensa, akwai narkon azaba gare shi a duniya kafin lahira, ballantana idan an je lahira kuma wuta ake shiga. Wattaba sabilar rada, kuma ya bi hanya ta ainihin wato halaka. Wannan aya da alaran ma ya karanta mana, aya ce da take mana bayani akan wajibcin biyayya da da'a da kyautata ma iyaye. Allah ya musu rahama, Allah kuma ya ba mu ikon biyayya gare su. Wannan aya tana da sababin saukarta, dalilin da yasa aka saukar da ita, kuma akwai wata makamanciyarta a cikin wasu surori, kamar yadda yazo a cikin suratul luqman aya ta 15, akwai irin wannan ayar da suratul ahqaf ita ma aya ta 15 duk iri ɗaya ce ga wata nan kuma a cikin suratul al-ankabut da Allah ran ma ya karanta mana akwai wani sahabi shahararre da ake ce da shi Sa'd bin Abi Waqqas Allah ya yarda da shi shine Sa'd bin Malik Abu Ishaq az-Zuhri Allah ya yarda da shi mahaifiyarsa sunanta Hamna bil Ha Hamna bintu Abi Sufyan ibnu Umayya ibnu Abd Shams sunan mahaifiyar Sa'd bin Abi Waqqas kenan wanda sahabi ne sananne to mahaifiyarsa kuma Hamna yar gidan Abu Sufyan ce yayin da shi Sa'd ya musulunta kuma Sa'd yana cikin sahabban da suka riga kowa karban addinin musulunci na farko Sa'd yana da biyayya ga iyayensa shi yasa ake tsammanin duk wanda aka sa masa suna Sa'adu ko Sa'ad mai suna Sa'ad ko Sa'adu ana kirta zaton ya zama mai bin uwarsa ne dan takwaransa sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas ya shahara wajen biyayya ga mahaifiyarsa amma fa ba musulma ba ce kenan ana bin uwa ana bin uba ana yi wa iyaye da'a koda ba musulmi ba ne ba sharaɗin yin biyayya wa iyaye ba ne su zama musulmi koda ba musulmi ba ne za a musu biyayya sai dai idan sun yi umarni da saban Allah to anan kuma Allah ya gaya mana ba za mu bi su ba to shi Sa'd yana mai bin uwarsa sosai wata ran mahaifiyar sai tace da shi ma hadha alladhi ahdast menene wannan sabon addinin da ka kirkiro kai kuma wannan yaro tace wallahi la akulu wala ashrabu hatta tarji ila ma kunta alayhi wallahi bazan ci abinci ba wallahi bazan sha abin sha ba ya Sa'adu ina shaida ma sai ka koma tsohon addinin ka na da da kake kai ka rabu da Muhammadu ka rabu da musulunci na daina ci na daina sha na daina yin duk wani abu na jin daɗin rayuwa au amuta in ba haka ba wallahi zan mutu in baka canja addini ba tace kuma idan ka bari na mutu ka kashe ni da yunwa ka kashe ni da ishirwa saboda sallarka da addininka da bin Muhammadinka tace to fatu ayyara bidalika abada dahari har duniya ta tashi sai an aibanta ka a ce ga yaron da ya kashe uwarsa don yayi addini ya iya bar addinin musulunci ya kashe uwarsa za a yi ta aibanta ka idan ma za a kira ka a rinka ce da shi ya kaci la ummi ya wanda ya kashe uwarsa haka ta gaya wa ɗanta mai suna wa Sa'd ibn Abi Waqqas tsohuwa ta zauna kwana guda ta daina cin abinci dare guda ta daina ci ta daina sha ta kwana ta yini ta ma ƙara ta ce wallahi ba zan ma shiga inuwa ba duk zafin ranar da ake a ranar zan yini sai ka daina addinin Muhammadu sai ka daina musulunci sai ka dawo addinin kafirci tsohuwa ta wayi gari ta galabaita ta fara yankwanewa tana motsewa ita fa da gaske take yi ko dai Sa'd ya bar addinin nan in ya so ta dawo da cin abinci da sha shine yajin aikin cin abinci da sha da aka samu kenan tun farko idan mutum ya ga ya isa da kai malam sai ya ce da kai in baka daina abu kaza ba ya daina ci ya daina sha to tunda ya san a ɗimauce kake kana son sa kana ƙaunar sa sai kai kamar yanzu matarka ne idan ta ga kayi zurfi a cikin abin sai ta zuciya ta ƙi cin abinci yau bata ci ba gobe bata ci ba ta tabbatar za ta gigita ka kai ma sai ka ga wani zazzaɓi yana kama ka ka yi magana ta ce ai ba zan sake cin abinci a gidanka ba ba zan sake shan abin sha a gidanka ba sai kai min kaza kai min kaza to me kike so ta ce lafiyayye kujerar makka da sabuwar mota ta miliyan 15.7 sai ka ce ba damuwa ki hakuri ki ci abincin za ki je makka mota kuma ki faɗi kalar da kike so za a kawo ta kai da kake kambara wataƙila kai ma mai rauni ne kai ma haka za ka yi mata masu ginin rana wanda ya ci alfahari a kanku da alwashi shi kuke ɗagawa sama ku buga mai shiru-shiru wanda baya magana shi ke niƙa ku yake murƙusa ku mata kenan Allah ƙara daraja da ɗaukaka mun gaishe ku su ne sarakunan asali ya yi ai duk wani sarki mai rawani ai baya sarauta ai ai mace a gida ita ce sarauniya ku da yake ƴan kwanan bakin ƙofar gida ne kun san me ake ciki Allah shi ne ku yayi muku wannan yanayi da kuke ciki Allah ka auduga da masara ko Sadu yace wallahi ya umma wallahi ya umma shine yaro yake cewa umma su ma larabawa cewa suke umma ba shi shi wa abu shi yace baba ko abi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan Sa'adu ya fara magana kenan mai biyayya wa uwa yace wallahi yau kam ya umma da kina da rai 100 ran nan ya rinka zarewa ɗaya bayan ɗaya matarattu dini wallahi ba zan taɓa barin addini na ba duk kaunar da nake miki da soyayyar da nake miki ba za fa ta sa in bar addinin musulunci ba fa kuli wa in shi'ti fala ta'kuli ko ki ci abinci ya ke tsohuwata ko kuma kar ki ci addinin musulunci dai ba zan bar shi ba aka buga yace wallahi tallahi sai dai in tsohuwan nan za ta mutu ta mutu akan ya bar bin Muhammadu akan ya bar bin addinin musulunci yace wallahi sai dai ta mutu tsohuwa fa ta ga tabbas yaro fa ya kafe ta dauki tsammani ta ga mutuwa ta zo mata hafir za ta kwashe ta sai ta ce a kawo ruwa a kawo abinci wallahi wala hamna kenan binti Abi Sufyan ta kwankwaɗi ruwanta ta sa aka kawo girki ta ɗiba to bayan wannan abin ya faru Allah sai ya saukar da wannan aya da alaran ma ya kamata ya karanta mana wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma idan iyaye suka yi kokari suka dora ka akan abinda za ka yi shirka da ni ko kafirci to kada ka yi musu da'a kun ga anan ashe ana yi wa iyaye da'a da biyayya ne idan sun yi umarni da mai kyau sun yi umarni da kyakkyawa ba wai sun yi umarni da mummuna ba kuma Allah ya umarci Sa'adu ya ce ya bi mahaifiyarsa ya kyautata mata ya bi iyayensa gaba ɗaya ya kyautata musu kada ya saba musu amma in sun yi umarni da saban Allah to hadisi ya zo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sharh sunnah yan uwana musulmi akwai ayoyi da yawa da Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan abi iyaye dole ne bin iyaye ba alfarma bane wajibi ne tilas ne dan arziki dan alheri dan albarka shine yake bin iyayensa kuma yake kyautatawa iyayensa duk wanda ya wayi gari yana sabawa iyayensa shine uququl walidain to wallahi tabbas dan wuta ne kuma aljanna da kuke gani aljanna tana karkashin tafin kafar iyaye ne sai sun daga maka ka shiga kamar yadda zamu zo mu karanta hadisi akan haka Allah yace wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Har da aka zo magana akan banu isra'ila kasu bautawa kowa sai Allah aka ce a kyautatawa iyaye. Wa dhil qurba wal yatama wal masakin yaqulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Cikin suratu al-Baqara aya ta 83 a wata ayar a cikin suratul Nisa'i Allah ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a aya 36 ubautawa Allah kada ku shirka da shi da komai. Ya dade cewa wa bil walidaini ihsana iyaye fa ku kyautata musu wa bidil qurba dangi na kusa wal yatama marayu a kyautata musu wal masaki miskinai a kyautata musu wal jari dhil qurba makoci na kusa shi ma a kyautata masa wal jari junubi da makoci na nesa shi ma a kyautata masa was sahibi bil janbi da mataka ita ma ka kyautata mata wabn as-sabil da dan tafarki mai tafiya na hanya matafi a taimaka masa ma malakat aymanukum da abinda dama ku ta mallaka inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. A wata ayar a cikin suratul an'am aya ta 151 Allah yace qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Ya dade cewa a kyautata wa iyaye wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe yayanku saboda talauci nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku mu muke azurta yayanku arzikinka daban arzikin danka daban wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa batana wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum taqiluna. A wata ayar a cikin suratul Luqman Allah yace wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. A cikin suratul Luqman wahnan ala wahn a cikin suratul Al-Ahqaf kurhan wa wada'athu kurha shi kuma ne yace wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi anan Allah ramma ya karanta mana wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa. Amma a cikin suratul Luqman ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah ya fada cikin suratul Aqaf wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Anan gurin cikin suratul Luqman Allah ya ce wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Amma anan Ahqaf ya ce ihsana duk dai abu guda ɗaya ne. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimina. Duka wannan a cikin surar Al-Aqaf duk wannan ayoyi ne misalai kadan da suke magana akan wajibcin biyayya ga iyaye. Yan uwana, wanda yake neman rabo, wanda yake neman ya gama da duniya lafiya, wanda yake neman alheri da albarka, wallahi ya bi iyayensa, wallahi ya kyautata wa iyayensa. Kada ka cutar da iyayenka, kada ka shiga haƙƙin iyayenka. Iyayenka suna da matsayi, suna da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa aka fifita iyaye da biyayya ga iyaye akan jihadi. Bin iyaye yafi jihadi. Hadisi ya tabbata Muawiya ibn Jahima. Jahiman ne yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina neman shawarar ka zan tafi jihadi. Manzon Allah yace da Jahima sahabi ne yace alaka walida kana da uwa ne a raye? Jahima yace kwarai. Manzon Allah yace izhab fa akrimha ba jihadi akan ka maza maza je ka girmama mahaifiyarka. Fa innal jannata inda rijlaiha aljanna tana daidai karkashin kafafuwar uwa ka je ka kyautata wa uwarka yafi jihadi. A wata riwaya Jahima din yazo gurin manzon Allah yace inni aratu an azwa nayi niyya zan tafi jihadi zan tafi yaki ya Rasulullah faji'tuka astashiruka nazo ina neman shawararka ya manzon Allah. Manzon Allah yace da shi alaka walida ko kana da uwa jahima yace na'am wazala yace izham izham falzamha a wannan riwaya tafi ka lazumci uwarka ka zauna tare da ita fa innal jannata inda rijlaiha a can kuma fa innal jannata fa yau haka ne aljanna tana karkashin wato kafafuwan uwa haka imamu al-bayhaqi ya kawo wannan hadisi a cikin shawul iman malamai suka ce hadisi ne sahihi bayan nan ana gabatar da biyayya ga iyaye akan kowa matsayin iyaye ya wuce duk abin da kake tsammani kuma idan mahaifi ya umarce ka yace ka rabu da matarka saboda wani uzuri karɓabbe a shari'a to kai mai da'a duk yanda kake son matar nace muku saboda wani uzuri karɓabbe idan mahaifinka ya fahimci ka auri matarka tana zalantarka ko tana shiga haki ko ta lalata dangi yana da dama yace ka rabu da ita ai annabi ibrahim ya ce wa annabi isma'il ya rabu da matarsa da haka anan uba yafi mata soyayyar da kake yi wa uba yafi ta soyayyar da kake wa matarka haka uwa riwaya ta zo kamar yadda zuwa cikin sai ibn hibban hadisi ingantacce hamza ibn abdullah ibn umar daga baban shi yace kana tati imra'atun a karkashin na akwai wata mace da na aura wa kuntu uhibbuha ina sonta amma wa kana abi yakrahuha babana baya santa ashe tun ba yau bane aka iya samu ko aka fara samun mutum yana da matarsa amma ubansa baya son matarsa wani uzuri yana iya gindayawa a rayuwa wannan bawan Allah yace fa amarani abi bi talaqiha fa abaitu babana yace in saki matan nan ni kuma na kina sake ta kwatsam Umar ya je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaji abin da ya faɗa kaji abin da ya faru wannan ya umarci ɗansa ya sake matar ya ki saki manzon Allah yace da shi ya Abdullah ya kai Abdullah talliqha je ka sake matarka tunda babanka ya baka umarni kuma ya fi ka gaskiya kuma yana da hujja a kanka ashe zai iya yiwa idan matarka tana aikata wani abu ba daidai ba kai kuma matsoraci ne baka iya hukunci a kanta watakila ta zo da raba zumunci watakila ta zo da tsafe-tsafe watakila ta zo da zalunci ko ta zo da taraba kama da iyayen dan akwai matar da in ba sa a kai ba sai ta raba ka da iyayenka akwai matar da in ba sa a kai ba sai ta raba ka da uwar da ta haife ka akwai matar da zaka gabata son uwarka sam wai kuma wai matarka ne wai tana son ka duk sha'anin mahaifiyarka in ka dauko za ka gabata su ka kula da ita sosai to wannan wace irin mata ce tana son ka amma ba ta son uwar da ta haife ka kuma sai ka bincika mai uwarka ta mata kawai kishi ne irin nasu na mata ko an je an zugo ta karki yadda ki bi uwar miji karki yadda uwar miji ki sake mata in kika kyale ta za ta kashe miki aure za ta yi miki kaza sai ga mata ka tana ta shan kanshi tana ta gaba tana kiyayya da ma wato uwar da ta haife ka ba tare da wani uzuri da sababi ba to a irin wannan idan mahaifiya ta zuciya ta ce sai an rabu da ita to tana da hujja sai a rabu da ita kamar yadda wannan riwaya ta tabbata nace muku tana da hujja ba wai akan son zuciya ko akan ra'ayi ba dan duk wannan da suka umarci ƴaƴansu su sake matansu sun fi ƴaƴan gaskiya to kai ma idan babanka ya fi ka gaskiya mahaifiyarka ta fi ka gaskiya ta fi ka hujja ta umarce ka ka sake matarka to darajar iyaye ta kai ga kai wa iyayenka dan aka rabu da ita duk soyayyar da kake da matar ana fifita iyaye akan yaya wani bawan Allah hadisi ya zo a cikin Bukhari mutane ne guda uku suka yi tafiya cikin wadanda suka gabace mu a cikin kissar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shine sun yi tafiya suka shiga wani kogo sai dutse ya zo binne su hadisul zar ake cewa ai wannan afwan dutse ya zo sun shiga wannan kogo ya zo rufe su ya danne su gaba daya aka ce kowa ya tawassuli da kyakkyawan aikin sa dan a samu a kubuta ga mutuwa ta zo kuma rai bai fita ba to daga cikin su wani sai yace zan yi tawassuli da aikin da nayi na biyayya wa iyaye ko Allah zai yaye mana bala'in da muke ciki dayan su ya daga hannu yace ya ubangiji in kana li abawani shaykhani kabirani ni ina da iyaye guda biyu dattawa ne masu shekaru nakan je daji in taso nonon dabbobi ko shanu ina kuma da ƴaƴa suna kukan yunwa da iyali na na ba su suna cikin kukan yunwa da wahala yace idan nazo sai na fara zuwa gidan iyaye na in fara daukan nonon nan dan shine abincin daren su in dauki nonon nan in bawa iyaye na sai sun sha sun koshi sun rage sannan dauka in kaiwa matata da ƴaƴana yace wata rana na taho naji yara na suna kukan yunwa a gida nazo gida in bawa iyaye na samu su kuma sun yi bacci yace haka na tsaya da ƙwaryen nonon nan a kofar gida yace ni kuma bazan iya tashin babana yana bacci ba kuma bazan iya tashin mahaifiyata tana bacci ba yace haka na kwana da ƙwaryen nonon nan a kofar gida ina rike da ita ƴaƴana suna kukan yunwa nace bazan kai wa ƴaƴana nonon nan su sha ba iyaye na ba su sha ba dole sai na fifita iyaye na akan ƴaƴana haka na kwana sai da asubahi tayi na san lokacin sallah yayi naji motsin su na mika musu suka diba suka sha suka rage na suka bani na kai wa ƴaƴana yace ya ubangiji idan nayi wannan ladabi wa iyaye da kyautata wa iyaye don kai nayi Allah ka yaye mana halin da muke ciki da bala'in da muke ciki kawai sai dutse ya janye garrr dutse ya kauce kawai hadisi yazo yace suka fita suna tafiya kenan aikin da yayi Allah tabaraka wataala ya karba yanzu ku duba wannan tsabar son iyayensa tsabar girmama iyayensa ya fifita taimakawa iyayensa akan ƴaƴansa mu yanzu yau idan Allah ya rufa mutum asiri ya manta da wahalar da ubansa yayi da shi ya manta da kudin makarantar da ubansa ya biya masa ya manta da hidimar da ubansa ya masa da shi da mahaifiyarsa sai kaga mutum ya samu arziki shi yana cikin inuwa ya bar ubansa a rana yana cikin wadata ya bar ubansa cikin talauci yana cikin koshi ya bar ubansa cikin yunwa yana gida mai tsada ya bar iyayensa a gidan kara yana cikin yalwa da shi da ƴaƴansa da matansa amma ubansa rigar arziki bai da shi irin wannan mai arziki yayi asara irin wannan mai arziki bai da albarka duk wanda ya tara dukiya dukiyar bata sa masa tausayin iyayensa ba wallahi bai ci sa'an dukiyarsa ba ku taimaki iyayenku kuma taimakon iyaye baya talautar da mutum duk wanda ya dauka ya bawa iyayensa wallahi bai asara ba sai albarka da zai samu a dukiyarsa su iyaye hakuri ne da su su baka ka ci ka sha su hakura su kwana da yunwa kai kuma yanzu bayan ka girma ka ci ka sha ka koshi da matarka da ƴaƴanka su kuma iyayen naka ka bar su kwana da yunwa kullun kana kan hanyar hajji da umra kai da matarka amma babanka yana nan ko airport bai taba zuwa ba kullun kana yawo a kasashen duniya kana hawa jirgin sama mahaifinka bai taba zuwa ko ina ba mahaifiyarka tana nan an yi magana ce kai da Allah hajja ba ta da lafiya ciwon kafa take yi an ce ba mai ciwon kafa baya zuwa aikin hajji akwai keke ai ai suna iya yi akan keke suna iya yi akan mota yanzu har dawafi ana yi akan mota a cikin harami ana yi dawafi da mota ana sa'ayi da mota ana yi akan keke kudi ne kawai za a biya da Mina da Arfa da ko'ina duk akwai mota akwai jirgi ashe ba uzuri ba ne mutum ya fake da tsohon ubansa ya ki taimakonsa ya tallafa masa tsohon da ya kusa zuwa lahira ba shi ya fi cancanta ka hada shi da Allah ba ya je dan dawafinsa da sa'ayinsa wataƙila ba diba da shi za a yi ba to irin halin da muke na rikon sakainar kashi wa iyayenmu labarin bai da daɗi an fifita biyayya ga iyaye hatta akan hijira riwaya ta zo daga Abdullahi dan Amr wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah ina so zan je jihadi manzon Allah ya ce kana da iyaye ne sai ya ce kwarai sai manzo Allah ya ce to ka tafi ka je kai jihadin akan bin iyayenka ka hakura da hijira ka hakura da jihadi ka je ka bi iyayenka saboda falalan iyaye an ce mutun ya je musu aikin haji ga waɗanda ba su samu daman zuwa ba idan babanka bai taba aikin haji ba ya mutu ko kuma yana raye bai da lafiyar da zai iya zuwa zaka iya zuwa kai masa aikin haji wannan duk ya halatta kamar yadda riwaya ta zo ta Fadlu dan Abbas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi daga cikin hakokin iyaye akan mu ya koyan uwana yi musu da'a da kyautata musu dole ne a bi iyaye dole ne a kyautata wa iyaye kada da ya zagi ubansa kada da yayi jayayya da ubansa kada da yayi fada da mahaifiyarsa yana cikin manya-manyan zunubai bila khila babu sabani tsakanin malamai kamar yadda yazo daga Abdullahi dan Amru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi yana cikin mafi girman zunubi mutum ya tsine wa iyayensa aka ce ya manzo Allah yana manzo ai zai yi mutum ya tsine wa iyayensa wa kaifa yal'ana ar-rajul walidayhi yau ya za ai mutum ya tsine wa iyayensa manzo Allah ce kware kuwa zai iya yiwa idan ka je ka tsine wa wani shi ma ya tsine wa naka iyayen ko ka zagi baban wani shi ma ya zagi naka uban ka jawo wa babanka zagi kenan kar ka zagi uban wani dan kada shi ma ya zagi naka uban saboda ai naka uban bai fina shi uban ba to kuskure ne mutum ya bude baki ya zagi uban wani shi kuma wancan shi kuma ya zagi naka uban ka jawo wa ubanka zagi hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari yana cikin manyan zulubai sannan ai musu da'a kada a saba musu sai dai in a cikin abinda suka umarta akwai fushin Allah tabaraka wa ta'ala wannan mun karanta wa in jahadaka ala an tushrika bi ko litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sannan kuma kada mutum ya daka wa iyayensa tsawa da magana ba ai an hana mutum ya bayyana saba wa iyaye a fili babanka ya ce kaza kace a ba za a yi ba a yi koda ko baka yadda da abin da ya faɗa ba sai dai kai shiru wannan shine addini ba a raddi wa uba babanka ya faɗa kace zaka mai da martani baka da albarka koda abin da ya faɗa ba haka bane ya saba wa fahimtanka da ra'ayinka to sai kace baba dai ba ku fahimce ni ba kawai shikenan a ci gaba da magana ba a fahimce ni ba to kaga akwai girmamawa ballantana mutum ya ce wa babansa ƙarya yake wallahi gabana wani yaro wata rana suna magana da ubansa yace wa babansa ƙarya kake yan duniya kenan yan zamani yan boko ba tarbiya yace uban ƙarya yake kuma uban ya kama rantsuwa wallahi tallahi na rantsa da Allah ba shirme ai lokacin da yace masa ƙarya yake ya kamata ya kafa masa mari ya zabga masa tafi a fuskarsa ya rinka ganin wani duhu-duhu tukuna ko da kina yi zafi ko arama to ya ladabtar da shi ba a ƙaryata uba ba a saba wa uba kuma kullum ana gaya wa baba kalma ko uwa ana gaya musu kalma ne mai girma mai taushi wa qullahuma qawlan karima riwaya ta zo ingantacciya daga Abdullahi bin Amr yace wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan yi maka mubaya akan hijira ya zo zai yi hijira amma ya taro ya bar gida ya bar iyayensa suna kuka aka ce ya labarin iyayenka yace na baro suna kuka manzo Allah yace ai ba maganar hijira irji ilayhi ma fa adhikuma kama afkaita huwa kuma wurin babanka da mamanka ka sa su yi dariya kamar yadda ka sa su kuka hadisi Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi a cikin Adabul Mufrad Sheikh Nasiruddin al-Albani yace hadisi ne sahihi kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihul adab ana ciyar da iyaye a lokacin da shekarun su ya kai duk lokacin da babanka ya girma dole ne ka ciyar da shi to ai ba sai na ja maka aya ba sai na ja maka hadisi ba kai lokacin kana karami ba sai ciyar da kai ba to yanzu ya girma
yayi retire ya gama aiki ciwo ya kashe shi ko ya kwantar da shi baya fita kasuwa baya iya zuwa to wa zai ci da shi dole dan sa ne zai ci da shi ko ƴaƴan sa ne zai ci da shi na sha fadan a karatu ina maimaitawa ƴaƴan wannan zamani fa iyayen su su suke ciyar da su daidaikun su yanzu misalin mai gida ne zaka ga yana da ƴaƴa 15 20 kowannen su ya je jami'a kowannen su yayi digiri wani yayi diploma wani yana aikin banki wani yana kasuwa wani yana kaza wani yana siyasa wani yana kaza wani yana kaza gabaki ɗayan su a yarintar su ai ba a rana ɗaya suka zo ba a lokaci daban-daban suka zo uban su ya dauki nauyin su ya taimaka musu gabaɗayan iyayen mu rayuwar su ta kare akan taimakawa ƴaƴan su insha Allah idan uban nan ya girma ciwon suga ya tsaunar da shi hawan jini ya tsugunar da shi dan waɗannan su ne ciwukan da suke kwantar da dattawa ciwon suga hawan jini ciwon zuciya ciwon kafa ciwon kaza ciwon kaza waɗannan ƴaƴa nasa guda 15 sai a kasa samun yaro ɗaya a cikin wannan ƴaƴa yaro ɗaya a cikin su da zai iya daukar nauyin gidan sai an yi karo-karo wallahi tara kudi ake yi tax ake sawa wani ka aiko 10,000 wani 20,000 wani 5,000 Hajiya Dudu mijinki mai kudi ne zaki rinka aiko 7,300 Hajiya Wance mijinki talaka ne ki rinka turo 2,000 sai an yi karo-karo za a iya saya wa uban kudin maganin suga sai an yi karo za a iya taimakawa uwar kudin da za a kai ta gadon asibiti a kwantar da ita amma kar ku manta wannan uban fa shi kadai ya dauki nauyin university din karatun yaran nan gaba daya kuma abinda zai bakanta maka ɗaya daga cikin yaran nan yana da halin da zai iya daukar nauyin uwar da uban gaba daya amma kyashi da bakin ciki na ƴaƴan zamani yana ganin ba zai iya daukar nauyin iyayensa gunda a raba kowa ya rinka bayarwa wannan shine halin rayuwar da ake ciki abin tausayi uba ya je ta tara wa kansa uban bashi wai dan waye gina waɗannan ƴaƴan ka je ka taro rikici wai dan ka tara wa ƴaƴan wannan zamani kuɗi ƴaƴan zamanin da bashi ba sa iya biya ubansu bashi da yawa yau iyaye idan uba ya mutu ya bar uban bashi a kansa wallahi ba kowane da ɗane yake biya masa bashi ba kuma idan ba ku sani ba ku je ku tambaya za a ba ku labari wani mutum ya faɗi ya mutu ya bar tarin bashi aka bincika tsabar wahalar iyali ɗaukan nauyin ƴaƴansa da aurar da ƴaƴansa da hidimar matansa da wahalhalu shine yasa ya ci wannan bashi ya faɗi ya mutu ya bar bashi wallahi da aka zo raba gado aka ce akwai bashi ana bin alhaji yaran nan mijin suka yi gaba ɗaya suka ce ko kobo ba za a taɓa musu ba ko kobo ba za a taɓa musu ba aka ce ubanku ne fa ya ci bashi suka ce to mu muka ci ƴaƴan wannan zamani kenan shi yasa ya kamata mutum ya taka tsantsan wajen tara wa kansa bashi wai dan ya ciyar da ƴaƴan wannan zamani ko ya ɗauki nauyin ƴaƴan wannan zamani ka bi a hankali ka bi sannu ka yi iya abin da za ka iya yi abin da ba za ka iya yi ba ka ce kowa ya sa hannu a zo a taimaka amma ka zo ka tara kanka nauyi ka wayi gari ƴaƴan sai dai su guje ka a je abin ne ka a kabari ɗanka zai iya shekara uku ya ma manta da ina kabarinka yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an wajabta mana mu ciyar da iyaye mu taimaka musu ku ji bari ku ji wani hadisi wanda mai hidayatul al-murshidin ya kawo shafi na 474 hidayatul murshidin wani littafi ne wato wani yaro ne ya kai kukan babansa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yaro ya kai kukan mahaifinsa gurin annabi me kukan da ya kai cewa babansa yana ɗauke mai dukiyarsa sai aka ce a zo da uban sai aka zo da uban da aka zo zuwa da shi sai aka zo da shi ashe tsoho ne yana ta togar sanda da ƙyar yake tafiya ga gajiya ga makanta ga ciwon ƙafa da ƙyar yake tafiya ya tawakkau ala asa yana dogaro da sanda aka tambaye shi aka ce kai ya aka yi kake cin dukiyar ɗanka ya ce innahu kana da'ifan wa ana qawi وفقيرا وانا غني فكنت لا امنعه شيئا من مالي اني رايي ودا wannan yaro nawa mai kudin da mai rauni ne shi ni kuma ina da karfi ni nake ciyar da shi don Allah malam akwai wani yaron da ya tsallake haka da ai kai da'if ne da kai talaka ne da kai mai rauni ne babanka kuma mai karfi ne babanka yake daukar nauyin ka yake ciyar da kai babanka ya biya maka kudin makaranta mahaifiyarka ta goya ka ta sha wahalar ka da zuwa asibiti da rainonka suka cire na aljihunsu suka sai da gonarsu suka maka hidima suka yi maka kaza suka yi maka kaza yanzu kuma ka samu wadata su kuma sun zama masu rauni ai abun juyawa yake yanzu kai ka girma ka samu babanka kuma ya tsufa ka girma ka yi arziki babban dan kasuwa mahaifiyarka kuma ta talauce ka zama babban ma'aikacin gwamnati babanka ciwon suga da ciwon kafa ya ajiye shi a gida yayi ritaya a wajen aiki kasuwa baya iya zuwa yanzu kaga an juya kai ne mai karfin shi kuma mai rauni lokacin da kai kake mai rauni karami uban ya ciyar da kai ya dauki nauyin ka ya taimaka maka yanzu kai kuma lokacin da ubanka yake mai rauni kai kake da karfi kai kuma ka guje shi matakka ta fi cin dukiyarka akan ubanka matakka ta fi cin moriyarka akan mahaifiyarka bawan Allah ne yace da shi talaka ne wannan yaro ni kuma mawadaci ne yace ban taba hana shi dukiyata ba yana yaro karami yace wal yawma ana dha'ifun wa huwa qawi yau rayuwa ta kai ga ni na tsufa gani ina dogara sanda babu ci babu sha shi kuma yana da karfi wa ana faqir wa huwa ghani ni talaka ne shi mawadaci ne wa yabkhalu alayya bimalihi yana mun rowar dukiyarsa kawai sai annabi ya fashe da kuka manzo Allah yake cewa babu wani dutse a duniya ba wani itace a duniya babu wani abu a duniya da zai ji labari da wannan kissa da wannan dattijo ya bayar akan shi da ɗansa face sai yayi kuka manzo Allah ya juya yace wannan yaro anta maluka li abika anta maluka li abika kai da dukiyarka na babanka ne kai da dukiyarka na babanka ne wannan hadisin akwai irinsa a cikin Abu Dawud manzo Allah yace da kai da dukiyar taka ita ubanka ne da kai da abin da ka mallaka aina ubanka ne na mahaifinka ne ana yin addu'a wa iyaye ana neman musu gafara a gurin Allah ana sauka sauci wa iyaye ba a daga wa iyaye sauci Allah ya hana a daga musu sauci kamar yadda aka wajabta mana in sun shiga bukata suka nemi taimakon mu ko basu nema ba dole ne yana cikin wajibin albirru kyautata musu a ciyar da su ka daina zuwa kana cin abinci mai kyau iyayenka suna kwanan yunwa ka daina zuwa matarka tana cikin inuwa da AC babanka yana kwana da mafici ka daina zuwa gidanka ana shan ruwan roba ubanka yana jan ruwan rijiya tsohuwarka tana surfe a ƙauye mahaifiyarka sai ta je bayan gida ta ciro lalo ta yi miya da shi matarka tana Abuja tana kwance tana da ƴan aiki guda 15 kai bulbul kai haske da kai da ƴaƴanka da matarka amma mahaifiyarka in ta fito kamar daga kabari ta fito me amfanin dukiyarka me amfanin mulkinka me amfanin sarautarka abu na ƙarshe da zan tsaya akai shine ya koyan uwana wayyaye ake sabawa iyaye menene sabawa iyaye misalai na sabawa iyaye Abdullahi dan Amru Allah dan Umar Allah ya dare shi yake cewa ibka'ul walidaini min al-huquqi duk wanda wani larura da tsautsayi yasa ya sa ubansa ya kuka to wallahi a rubuta cikin man sabawa iyaye kuma sai Allah ya kona shi duk inda zakai karka yadda kai wani abin da zaka sa babanka kuka Umar ibn Zubair yace duk wanda ya kalli ubansa ya sa mai ido ya tsura wa ubansa ido idan ka ya shiga idan ubanka ma'ana ka zare ido ka kalli ubanka ya kalle ka ku hada ido saboda tsagiranci yace kai ma kana cikin masu saba wa iyaye kuma sai Allah ya kona ka kenan ba a zura wa iyaye ido gahu ba a yi idan ya kalle ka sai ka sunkuya in kun hada ido sai dai a yi murmushi amma ba wai kana gaya masa magana kana nuna shi yana nuna ka ba ko kana zare ubanka ido ba a zare wa uwa ido ba a zare wa uba ido Muhammad bin Siri ne yake cewa duk wanda ya tafiya gaban ubansa ana tafiya ka wuce ta gaban babanka to ka saba wa ubanka kuma sai Allah ya kona ka mammasha baina yadai abihi faqad aqahu wanda a tafiya ya wuce ta gaban babansa reni ne ka wuce gaban babanka reni ne ko a mota ne sai dai ka sa shi a gaba kai kana baya sai dai in shi ya yadda ya zauna a kujerar baya kai ka hau gaba suka ce sai dai in zaka wuce gaban sa ne kaga kaya ka cire masa ko kaga wani dutse ka cire masa suka ce wa man da'a abahu bismihi faqad aqahu duk wanda ya kira sunan babansa da sunansa directly to ya saba wa Allah ya saba wa iyaye kuma sai Allah ya kona shi sai dai kace ya abaci shari'a ta hana ka kira babanka da sunansa kamar misalin sunan babanka Dauda kawai aji kana cewa Dauda ka kira babanka ce Dauda ubanka sunan babanka Musa kace Musa ubanka sunan mahaifiyarka Maryamu ka rinka cewa Mero duk wanda ya kira uwarsa da sunanta bai ce mama ba bai ce anti ba ka ga idan ubanka ka kira shi karara sai dai in a makaranta ne a ce kai dan waye shi kuma wannan labari kake barawa ni wani dan wani ne dole sai dai ka ce baba ko ka ce anti ko ka ce mama Mujahid yake cewa bai halatta ba bai kamata ba la yambagi lilwaladi an yadfa yada walidihi idza darabahu to bai kamata ba ubanka yana dukanka ka tura hannunsa sun kuyawa zaka yi ta duka kai haka kawai ita da ka ko ku yi kabbara ko ba ku yi kabbara ba haka abin yake waye ya faɗa Imam Mujahid la yambagi lilwaladi an yadfa walada yada walidihi idza darabahu bai kamata ba uba yana dukan da wai da ya tura hannun uban reni ne to ban sani ba Mujahid ko zai bari a dan gudu wallahi alam in mutum ya sha duka ina ga ya dan gudu da ya ba laifi ai yana cikin rashin ladabi mahaifiyarka ko mahaifinka yana duka ka rike hannunsa akwai uban da ya zo yana dukan ɗansa to gaskiya ɗin ya fi shi ƙarfi da yadda ke shi duka ɗaya sai ya rike hannun sai uban yana ka sake ni fa yaro ya shiru yayyayyay ya karbe yana ba za ka sake ba ko to za ka gani yayyayyay ya kwace bulalan nan wani abokinsa ya ce wane ashinka ya tsufa ka hakura yaron nan yanzu yake ji da ganiyarsa wallahi in ya rike abu za ka yi karba ba mala in kai wasa karamin ɗanka in ya rike abu wallahi sai ka yi da gaske ka karba ka kula da kyau wani ya zo wai zai da kiɗansa wai ya bi shi da gudu kana tsammanin na tsufa ne ya bi uban da gudu sai da suka je suna cikin gudu kawai yaro sai irin waskiyar nan ya taka birki ya kwanta sai uban ya zo ya samu katanga gagau sai ya daga sai ga haƙarinsa a baki ya fasa masa baki ya faɗi sai ya gurɗe ka gurɗa ni ko? Ka gurɗa ni ko? Yaro ya yi gaba. Uwarsa ta ce, Alhaji na gaya maka ka daina bin yaron nan da gudu, yaron zamani ne shakiyai ne. Waskewa ya yi. To iyaye, ina ba ku shawara, ‘ya’yan wannan zamani, ka rinƙa lura da lafiyarka da ƙarfinka. In ka ga za ka iya murƙusan yaro ya murƙusu, to bismillah. Amma in ka ga yaro ya yi ƙarfinsa da ɗan ƙwarinsa. Kana ɗaga bulala yana riƙewa ka ce je ka riƙe ta kawai ka bar masa ita ka kama zage-zage a gefe ka ce za ka gani ya fi maka sauƙi ko mutum ya zo ya canza sunan uban shi saba wa iyaye ne saboda talaka ne shi ka saba masa ko kafiri ne babanka ko ba musulmi ba ne babanka bai halatta ka je ka canza sunansa ba dan ba laifi bane dan an kira sunanka kana musulmi sunan mahaifinka kuma ainin kafiri Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa ko zaman fada ne ya kama babanka yazo yana zaune a wajen sarki kai ma ka zo kai zaman da ubanka yayi a wajen sarki yace muntahal qati'atu an yujalisa rajul abahu inda sultan yana cikin iyakacin saba wa iyaye, mutum ya je yayi tarayya da ubansa a gaban sarki, irin ubansa yana wannan fadanci shi ma yazo ya zauna tare da ubansa, ka bari sai ya gama sai ka je kai. Maganganun suna da yawa kwarai da gaske. Daga ƙarshe akwai abubuwan da suke nuna cewa saba wa iyaye ne, duk wanda yayi wannan wallahi ya je kama ishi gifari. Na farko, duk wanda ya sa wa iyaye, ya sa iyaye suke kuka, to wallahi ya je ya tuba ga Allah. Ko kai tata aka je aka kama ka uban kai kwana yana kuka, ko kai wani abu na bakin ciki baban kai kwana bai bacci ba, ka shiga uku, daka wa iyaye tsawa, daga musu sauti, saba wa iyaye ne, fadin kash yo dan me aka yi kaza, ba a yi wa iyaye, turbu da fuska al'ubus, a turbu da fuska wa uba ko wa uwa, wai saboda ta maka ba daidai ba, ko ta miki ba daidai ba, wannan saba wa iyaye ne kuma azaba ne akai. Canja fuska ko goshi, mutum ya kada goshinsa haka wa iyaye, saba musu ne. Kallan hadirin kaji shine annazaru ilal walidaini shazaran kenan, mutum yana irin kallan reni, ba akwai kallan reni ba, kana ya mutum wani kallan banza, duk wanda yayi wa iyayensa haka ya saba musu. Umartan iyaye kamar yanda ake umartan da ka ba ubanka umarni, baba bai gwamin bokitin nan, saba wa iyaye ne. Baba bai gwamin ruwa in sha, a'a ba a yi, sai dai in jariri ne kai. Ba a umartan uba a ce yayi kaza, ba a yi. Baba share min gida, baba goge min mota. Wani dalibi na yake cewa wani aiki arna marasa imani. Wani dalibi na yake cewa ya je kasar China, da ya je China sai wani abokinsa ya kai shi gidansu, yana kai shi gidansu sai ya ga wani tsoho tukuk mai furfura, ya kawo musu abinci, ya kawo musu ruwan wanke hannu, ya yi sabisin dinsu bayan sun gama, ya ɗauke abinci, ya ɗauke cokala, ya gyaggyara, yana mofin, yana gyaggyara inda aka ci abinci. Sai shi ɗalibin nawa yana nan bai mutu ba, sai ya ce wannan tsohon fa, sai shi ɗan China kafirin sai ya ce babana ne, ya ce ban gane ba, ya ce babana ne, ya ce babanka shi yake zuwa ya goge maka, ya kawo maka abinci, ya goge maka, ya maka mofin, ya yi maka wanke-wanke, ya ce ya ce yau ana taimake shi, albashi ba nake biyarsa, wallahi ya ce biyarsa nake yi. Malam ka duba Yahudanci malam. Yace in na bashi gwamnati ne za ta zo a motar ɗiban shara ta ɗebe shi a kai shi gidan tsofaffi a je a zubar da su a can. Yace ni ai yanzu na masa gata, yanzu albashi nake biyansa, aiki yake mini. Shi yake min shara, shi yake gyara kitchen, shi yake wanke-wanke, shi yake goge min gilas, shi yake buɗe min mota, shi yake goge min mota. Yace a wata an bashi dala kaza. Kafirci kenan. Arne bai yi ba, shi gani yayi abin birgiya. To ina gaya muku a yanzu akwai musulmi da suke da shigen irin wannan tunani, mutum ya maida ubansa boye-boye saboda kawai ya samu mulki na siyasa, ko saboda ya samu wadata, ko ya samu rufin asiri. Idan sun kawo abinci mutum ya musa, ya ce bai yi ba, ya yi tsaki, ya saba musu. Kin taimakon iyaye a cikin aikin gida, ubanka ya tafi gona kai kuma kana karta, ubanka ya tafi shuka kai kuma kana kwanci a sauran ƙofar gida, wallahi saba wa iyaye ne. Ba a barin uba ya ɗau fartan ya fita yana gona kai kana gida, ba a yi. Ka je da kyau, ko kai kabbara ko karkai dai, ni dai na gaya maka abinda na faɗa na daidai. Allah shi ba mu lada, wanda na yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya mana afuwa. Bari mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu cikin masu biyayya ga iyaye, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Wa bi hadzal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.